إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ɗan uwa masu sauraronmu a wannan gidan radio mai albarka na Liberté a wannan maraice na ranar Alhamis daren Juma'a 3 ga watan Al-Muharram bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1448 wanda ya daidai da 18 ga watan 6 2026 miladiya insha Allah za mu ci gaba da inda muka dakata a fadakarwarmu da tunatarwarmu akan muhimmanci da wajibcin bin umarnin Allah da manzon Allah da kuma gabatar da umarnin Allah da manzansa akan umarnin kowa idan aka ce Allah ya ce annabi ya ce to magana ta kare ba a ce wani ya ce ba a ce wani malami ko wani shehi ko wani wali ko mahaifi ko mahaifiya a maka ce Allah ce magana ta kare maka ce manzo Allah ce magana ta kare to muna cikin wannan fadakar wacce da nasiha akan wannan muna cikin bayanin kawo ayoyi da hadisai wanda suka yi bayani akan wajibcin bin umarnin Allah da manzon Allah kuma da fifita bin umarnin Allah da na manzon Allah a sama da umarnin kowa da kan insha Allah za mu tura inda muka tsaya insha Allah yau zamu tashi akan gaba aya wadda take cikin suratul ahzab wanda mun kwararo bayanai akan ayoyi wanda suka yi bayani akan wajibcin bin umarnin Allah da kuma wajibcin bin umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aya da zamu tashi akan ta aya da take cikin suratul ahzab wanda Allah subhanahu wataala yake bayani إن الله لعن الكافرين وعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم بالنار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا wannan ayoyi suna cikin suratul ahzab daga ayata 64 zuwa 68 kenan daga suratul takat zuwa suratul tawhid Allah subhanahu wataala a cikin wannan ayoyi yana bayani cewa inna allaha la'ana al-kafirina lalle Allah subhanahu wataala ya la'anci kafirai ya tsine makafire shi kuma Allah anati shine at-tardu wal-bu'du ar-rahmatillah shine a kore mutun a nisanta mutun daga rahmar Allah kina Allah ya nisanta kafire daga rahmar sa shine ma'anar Allah anatu da inda muka ji aman bace Allah anatu ana nihin a kore mutun a nisanta mutun daga rahmar Allah at-tardu wal-bu'du ar-rahmatillah to Allah ya la'anci kafire wa'adda lahum sa'ira kuma Allah ya tanada musu da wutar sa'ira Allah ce kuma khalidina fiha abada kuma suna masu dawama ne a cikin wannan wuta ta sa'ira har abada Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa la yajiduna waliyan wala nasira, kuma za su samu majibinci ba, ba za su samu mataimaki ba, ma'ana ba za su samu wanda zai jibinci lamurin su ba lokacin da za su sa wuta, ba za su samu wanda zai taimake su ba ya huda su daga wannan wuta. Sai Allah subhanahu wa ta'ala yace yawma tuqallabu wujuhuhum fin nar, ranar da za a ringa jujjuya huskokinsu a cikin wuta, su kafirin. Yaquluna, za su ringa cewa ya laitana kaitanmu, suna kiran kaito a gare, suna cewa kaitanmu, ata'ana Allah wa ata'ana rasula, ina ma da mun ba Allah mun bi manzansa. To wannan shine mahallin shafinmu na kawo wannan ayoyi akan wannan gaba ta bayanin da muke akan wajibcin bin umarnin Allah da manzon Allah. Kaga wa'innan kafirai miye kai su Allah ya la'ance su, miye kai su Allah ya tanadar musu da wutar sa'ira, miye kai su Allah ya ce za su dawoma a wuta, miye kai su Allah ya ce ga su nan ana jujjuya fuskokinsu a cikin wuta. Su da kansu suka gano, sai suka ce ya laitana, suka ce kaitanmu, ata'ana Allah, ina ma da mun bi Allah, wa ata'ana rasula, da mun bi manzon Allah. A duniya ana ce musu ba Allah su manzon Allah, amma suka yi mi, suka yi buris, suka kauda kai, suka yi ko'un kula, suka bi sha'awoyinsu da san ransu da san zuciyarsu. To amma yanzu kaga sun zo suna nadama da dana sani a lokacin da ba zai musu amfani ba, suna cewa kaitanmu, ata'ana Allah wa ata'ana rasula, ina ma da mun bi Allah, mun bi manzon Allah. To kaga anan ɗan uwa, ƴar uwa, abinda za mu fahimta anan shine mi, rashin bin umarnin Allah da manzansa, rashin yi ma Allah da manzansa da'a, to yana gadarwa da mutum mi a sanya shi wuta, yana gadarwa da mutum a ringa jujjuya huskar shi a wuta, kai yana gadarwa da mutum mi dawama a wuta. Da haka kenan ƴan uwa, har tara gare mu gabaki ɗayanmu, mazanmu da matanmu, kan mu kuskura a ce Allah ya ce baƙi, manzon Allah ya ce muƙi, ko Allah ya ce a bari muƙi bari, ko manzon Allah ya ce a bari muƙi bari, to za mu iya samun kanmu a cikin waɗannan. Ka ganin Allah yana ba mu labarin kafirai ne, to amma dai kaito, abin ban takaici, abin tausayi, abin jimami, abin raɗaɗi, yanzu za ka samu ba kafiri ba, musulmi wanda yarda da Allah da manzon Allah. Amma za a iya ce mai Allah ya ce, ya ce shi ko aka, bai damu ba, annabi ya ce ko aka. Wani ma za a yi, ana iya samun ma yana iskilanci da umarnin Allah da manzon Allah, kamar yadda muke gani yanzu duk masu bibiya kafafen sadarwa, rezo sosiyo, social media, mawaƙin tawasulul ijtima'i, za ka ga wasu su barkwancinsu da kuma ababen ban dariya da suke bayarwa harkar komedi, za ka ga da ababen addini ne. Wani ya ringa komedi da sallah, wani ya komedi da karatun Qur'ani, wani ya komedi da malinta, wani ya komedi, ga su nan abubuwa iri-iri. To kaga wannan yana da hatsari, ce kai abin da za ka mai da abin wargi da isgilanci da ba'a da wasa shine a ce addinin Allah, wanda wannan yana fidda mutum daga musulunci. Kamar yadda Allah yake cewa kul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un, yake cewa la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum. Kaga wannan aya ta sauka ne akan wasu wanda suka yi isgilanci ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. To amma da ke sahabban an musu wannan ne saboda mi, su fanta su da addini, sai Allah subhanahu wataala ya saukar da aya yake cewa la ta'taziru, kada ku ba da hamzari, kada kafartum ba da imanikum, kun kafarta bayan imaninku. Kaga wannan aya ta 66 a cikin suratul tauba kenan. Wannan yake nuna mana kenan hatsarin mutum ya zamanto yana ba'a da izgilanci da abin da ya shafi addinin Allah ko umarnin Allah ko umarnin manzon Allah. To mun ganin kafirai ne anan suke cewa kai can da mun bi Allah mun bi manzon Allah. To yanzu zaka samu abin takeici, ana iya samu musulmi a ce mai Allah ya ce, annabi ya ce, amma ko aka. Wani ana iya ce ma mai Allah ne ya ce ko annabi ne ya ce, a mu gidanmu ba haka muka gada ba, al'adarmu ba haka ta gada ba, ko a garinmu ba haka ake ba, ko a mazhabanmu, ko a kungiyarmu, ko a dariƙarmu. To kaga mutum ya bata, ya tabi, yayi asara, saboda ana zancen manzon Allah ce al'alla ce, ba a zancen kungiya, ba a zancen mazhaba, ba a zancen dariƙa, ba a zancen komi, ba a zancen gidanmu ko garinmu ko al'adarmu, ba wannan. Tunda umarnin Allah da na manzon Allah sai mai ke da komi. To kun ga ƴan uwa anan kafirai ne suke cewa ya laitana ata'ana Allah wa ata'ana rasula, suke cewa kacan mu, ina ma da mun bi Allah, ina ma da mun bi manzon Allah. Kuma sai suka ƙara kawo wani hamzari, suka ce wa qalu rabbana, suka ce ya ubangijinmu, inna ata'ana sadatana, lalle mu mun bi shugabannin mu. Sadatana jam'in na as-sayyid shugaba, ma'ana mun bi shugabannin mu. Wa kubara ana da manyan mu, fa adalluna sabila, sai suka batar da mu hanya. Rabbana, sai su ce ya ubangijin mu, atihim du'afaini min al'azabi, Allah ka basu limki biyu na azaba, ma'ana ka limka musu azaba so biyu akan badda mu da suka yi kuma su ma da sun bata. Wal'anuhum, kuma Allah ka la'ante su la'anan kabira, la'anta babba. To kaga nan sai suka nuna me ya kange su da bin Allah da manzon Allah, shine suka ce sun bi shugabannin su ne, ma'ana su da kansu sun yarda shugabannin su sun dora su akan hanyar da ba daidai ba, amma suka bi. Manyan su sun dora su akan hanyar da ba daidai ba suka bi. To shine suke cewa inna ata'na sadatana wa kubara ana, suka ce ya ubangiji, lalle mu mun bi shugabannin mu da manyan mu, amma mi fa adalluna sabila, sai suka batar da mu hanya. Suka ce to ya ubangiji, a dalilin batar da mu hanya da suka yi, rabbana atihim du'afaini min al'azab, Allah ka basu limki biyu na azaba, ma'ana ka linka musu azaba so biyu. Kuma la'anuhum la'anan kabira, kuma Allah ka la'ance su la'anta mafi girma. To kaga wannan ba hujja bace ba, Allah bai amsha hazarin su ba. Da haka a matsayin ka na dalibi, a matsayin ka na mabiyi, a matsayin ka na kowane irin mataki kake, malamin ka ne, shugaban ka ne, shehin ka ne, kuma wane ne in zai dora ka abu, to ya zama ya dora ka akan Allah, ya ce annabi ya ce. Kaga su yanzu wa'annan shugabannin su da manyan su ba su dora su ba akan bin Allah da manzon Allah, shi yasa yanzu aka zo ana da na sani, ana cewa shugabannin mu ne suka badda mu, ma'ana ba su dora mu kan turba da tafarki da gwadabe nami bin alqur'ani da sunna, alkitabu wa sunna. To da haka kenan, wannan jan hankali ne zuwa ga kowane musulmi da musulma, duk wanda zai dora ka abu akan addini, to ya kama hujja Allah ne ce annabi ya ce. Yanzu abin da muke gani, wa kowa ya sani a rezo sosai, ko zaka ga mutum wa kawai ya bada falala, yace aka yi abu kaza za a samu falala kaza, naka samu abu kaza za a samu falala kaza. To tambaye da zaka yi, wannan falalar wane ne bada ta? Ai kamata in ya ka falala yace to Allah ne hodi, gashi ne alqur'ani ko manzo Allah ne hodi, hadisi ingantacce, saboda hadisan ma akwai da basu inganta ba. In mutum ya kama hadisi ya hodi ma, to wannan hadisin ya inganta, yace bai sani ba, to yaje bincika. Dama bai halatta ma ka bada hukunci akan hadisi baka san ba ingancin sa. Wanda ka san ingancin sa, sai ka faɗi. Malamai sun bayyana hadisi ya inganta, ga dalili na yazo a littafi kaza da kaza na hadisi wanda aka kawo ingantattu. Wanda baka san ba ingancin sa, to sai ka yi hakuri har sai ka bincika kaga ya inganta, sai ka karantar da mutane. To amma yanzu zaka ga kowa yanzu, saboda rezo sosai, kowa zama malami, kowa ba da falalaki, in akai kaza za a samu kaza. Yanzu misali wa ƴan uwa, ba jaraba ce muke tunkara ba, ta bak da ɗan da ta BAPC ta masu brevi. To yanzu zaka ga kawai ne kaga ya zo ya dauko alƙalami, duk wannan da muka sani, duk wannan biro wannan, kawai ya ce ka samu meke da suna ka siya biki sabo. In ka siya biki sabo, kakka gwada shi ma ko irin ka dan kurta ka gaina yi, a'a kawai ka siya biki sabo, he ka bude shi. In ka bude shi, kan tsinin da ake rubutun, he ce ka karanta bismillah so 19, bayan kana yi kana tofawa he ka rihe, kuma bayan wannan kuma mi ace sai ka ajiye shi, ka bari ranar jarabawa he ka dauko shi ka zo kai rubutu da shi, duk abin da ka rubuta ce zaka samu, kai ko wani ka ba ma shi ma zai samu. To yanzu tambaye da za a yi, wannan falalar da ya bada wane ne ya hode ta? Allah ne ko manzon Allah? Kuma kaga an raina hankalin mutane, saboda mi tsarin jarabawa kai karatu ka roki Allah ne baka nasara ya sauƙaƙe ma jarabawa, ba wai ko ka samu biki ba ko ka tofa addu'a ka tofa bismillah shikenan kawai ka je ka zauna kana ta sheke ayyuka a gari, kawai a zo ranar jaraba ka dauko wai ko biki din wai zaka rubuta daidai? To tambaye anan, inda ma a ce in ka zo ka dauki biki din kawai ka dora shi a saman kofi din da aka baka takardar da zaka bada amsa, kawai ya rubutu shi da kanshi. To kaga wannan raina hankalin mutane ne. To yanzu zaka ga wasu suna bada falalar wannan, ai a ce wai in kai zaka yi. To ya tambayar da zamu yi mu anan shine muka ce to in mutun ya hode ma abu ya ce ma Allah ne ce ko annabi, saboda matsalar ƴan uwa, duk wanda zai baka falala ya ce in kai abu zaka samu lada kaza, tambayar da zamu yi anan shin falala ta wace ce? A Qur'ani zaka ji Allah yana cewa zalika fadlullahi, wannan falala ce tawa ta Allah, yu'tihi man yasha'u, yana ba ma wanda yaso, wallahu zul fadli al-azim, kuma Allah shine ma'abucin falala mai girma, falala ta Allah ce. Kuma lada wa yake bada lada? Allah ne yake bada lada. To kai yanzu baka da hurumi da ƴancin ka ba mutun lada in ba Allah bane ya hadi ba a Qur'ani ko kuma ta harshen manzansa da ya sanar da shi ya isar wa mutane. saboda duk wani abu na falala ko lada in ba Allah bane da annabi yace to na rantsa da Allah ɗan uwa duk wanda ya faɗi ma to wannan bai da hurumi tunda dai lada hurumi ne na Allah da manzansa manzan Allah ne zai ce in kai kaza zaka samu lada kuma shi ma manzan Allah da yake faɗi wai ba da sarran shi bane yake faɗi wahayi ne tunda Allah ya ce la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyin yuha manzan Allah bai furci da sarrai da abin da yake faɗi wahayi ne daga kenan in manzan Allah wada abu wannan shi mai isarwa ne shi yasa zaka ga alqur'ani Allah mai yake cewa manzan Allah ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik ka isar da abin da aka yi maka wahayi daga ubangijinka kenan duk abin da manzan Allah yake isarwa umarni ne daga ubangijinsa wahayi ne daga wajen ubangijinsa kenan ba magana shi bace shi ma isarwa ce yake shi yasa ake ce mai ar-rasulu ma'aikin Allah dan sakon Allah farin jaka da Allah shine ar-rasul daga ar-risala ne sako shi Allah ne ya turo shi domin ya isarwa da mutane sakon Allah shine tsani tsakaninmu da Allah shine wasita intermediate tsakaninmu da Allah kenan duk abin da ya wadi shi ma sakon ba daga gare shi bane ba daga Allah ne to da haka ƴan uwa kenan duk wanda zai bi wani to wallahi ya tsaya da kyau in ya dora shi akan abu to ya baka hujja saboda yanzu duniya ta ci gaba da ne kawai mutum zai hodi ma abu ba dalili ba aya ba hadisi to kaga in ya dora ka akan abu ba Allah bane yace ba annabi bane yace kuma yace zaka samu lada to sai an zo ranar tashin alkiyama kana tsammanin kai kai abu kaza zaka samu lada sai ka tambaye Allah to Allah nayi abu kaza amma ba samu lada ba sai Allah tambaye ka to wannan abin da kai ni nace idan kai za a baka lada kaga sai ka ce wani ne yace ni a ce to yi ka tambaye shi wani daga ce in yi kaza zan samu lada kaza ya kenan kai da ban ba Allah bane yace ba ba manzo Allah bane yace kawai kai ne ka tsara ka ba mu to kaga anan ne zaka ce to me yake da suna rabbana atihim di afain min al'azabi lanhum kabira inna atana sadatana wa kubra'ana mun bushuwa gabanin mu ne da manyan mu su suka dora mu akan wannan abu ashe mi fa adalluna sabila ashe sun fada mu hanya ne to dan haka wannan aya ko wannan ayi jan hankali ne da izina gare mu akan mu yi taka tsantsa wajen addinin mu da abin da zamu yi da sunan addini to mu tabbatar wannan abin ya tabbata daga Allah da manzansa saboda duk abin da zaka yi da sunan addini Allah ba zai karba ba sai in Allah ne ya ce ayi a gargashin harshen manzansa ko a Qur'ani ko a hadisi kuma kai wannan abin dan Allah shi yasa aka ce sharadin amsa aiki guda uku ne na farko at-tauhid kadaita Allah da bauta saboda duk wanda bai kadaita Allah da bauta Allah bai amsa aikin shi saboda ni Allah subhanahu wataala ce wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'allahu haba'an mansura Allah ce za a gabato mana da ayyukansu faja'allahu haba'an mansura sai mu sanya su zamanto haba'an ma'ana kura mansura abin shekarwa ma'ana za a mai da su kura abin shekarwa me yasa saboda ba su zamanto masu tauhidi ba saboda Allah subhanahu wataala ce duk wanda ya shirka to Allah zai bata aikin shi ne shi yasa ma Allah da ya tashi ya tattara annaba ga baki daya ya zano su kamar yadda muka sani a cikin suratul an'am da Allah ya zano wajen annaba guda 18 sai daga shi Allah ya ce me yake da suna inda za su yi shirka to Allah subhanahu wataala ya ce duk da ba ta ayyukan su mu diba mu gawa daga annabi Ibrahim aka fara Allah ya ce wa tilka hujjatuna atainaha ibrahima ala qaumi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim wa wahabna lahu ishaqa wa yaqub kullan hadaina wa nuhan hadaina min qabl wa min zurriyyatihi dauda wa sulaymana wa ayyuba wa yusufa wa musa wa harun wa kadhalika najzil muhsinin Allah ce wa zakariya wa yahya wa isa wa ilyas kullu min as-salihin wa isma'ila wal yasa wa yunus wa luta wa kullan faddalna 'ala al-'alamin wa min aba'ihim wa zurriyyatihim wa ikhwanihim wajtabainahum wa hadainahum ila siratin mustaqim zalika hudallahi yahdi bihi man yasha mahalli shari'a Allah ce to walau ashraku lahabita anhum ma kanu ya'maluna to kaga wannan tun daga aya ta 83 har zuwa aya ta 88 a cikin suratul an'am kaga Allah ya zano annaba kusan 18 sai yace to wa inna annabawa da Allah ya zano walau ashraku da ace za su yi shirka to lahabita anhum ma kanu ya'malun da ayyukan su gabaki ɗaya ya rushe ya lalace sabulin mi shirka shi yasa in kana so Allah amshi aikinka dole sai ka zaman tomi aikinka babu shirka to kaga nan Allah ya ambata annaba ku to haka hatta shugaban halitta gabaki daya khairu khalqillahi ala wajhil itlaq wanda yafi kowa alkhairi a cikin halittun Allah sayyidul mursalina wa khatamun nabiyina shugaban manzanni kuma cikamakin annabawa shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. To shi da kanshi Allah ya ce da zai shirka, yace la in ashrakta la yahbatanna amaluka, da za ka shirka to da za a bata aikinka. Shine Allah ya ce mai ai wa laqad uhiya ilayka wa ila allazina min qablika, hakika an yi wahayi zuwa gare ka ya kai manzo Allah, wa ila allazina min qablika kuma an yi wahayi zuwa ga manzanni da annaban da suka gabace ka, kamar da muka gani a baya a cikin suratul an'am. Menene Allah ya wahayi zuwa gare su da zuwa gare ka? Shine la in ashrakta, da za ka shirka, la yahbatanna amaluka, to da wannan shirka za ta bata aikinka, wa la takunanna min al-khasirin, maka zamanto cikin asararru. To da gani sharadin amsa aiki na farko ya zamanto ka zamanto mai kadaita Allah da bauta. Na biyu kuma shine mi al-ikhlas, yi dan Allah kamar da mun ga ayoyi a baya, irin da Allah yake cewa wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin, irin su ala lillahi ad-dinul khalis, irin su fa abudillaha mukhlisal lahuddin, kaga take wannan Allah yana umarni ne in za a yi bauta a yi ta dan shi kadai, ka a yi domin a burge wani, domin a sami yabon wani da makamantansu. Abu na uku kuma shine al-mutaba'a, koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar da Allah yake cewa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, wannan din mun gansa a baya, hakika ya zamanto abun kyakkyawan koyi game da ku shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, shine kyakkyawan abun koyi shine mi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya sanya mana manzo Allah zamanto abun koyi gare mu a cikin duk abin da zamu ibadarka irin ta manzo Allah, aqidarka irin ta manzo Allah, mu'amalarka irin ta manzo Allah, halayya da dabi'u irin na manzo Allah, komi Allah ya sanya mana manzo Allah zamanto abun koyi a cikin komi namu na al'amuran mu na addini da rayuwa. Kuma wani shi Allah ya ce ma ataakum rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu, mana abinda manzo Allah ya zo muku da shi ku raka hannu biyu ku yi abinda ya hane ku kuma ku hannu. Wani waje kuma kaga Allah ya ce fali hadharil ladina yukhalifuna an amrihi an tusibam fitnatun aw yusibam azabun alim, ka shedin wanda suke saba ma umarnin Allah ko ta fitina ta same su ko azaba mai radadi. To daga kenan wa'annan sune sharuda guda uku, ka zamanto mai tauhidi, mai kadaita Allah da bauta, mai yin aiki dan Allah, mai koyi da manzo Allah. To mun ga wannan aya kenan, Allah ya ja kunnan mu kuma ya mana izina ga kafire cewa Allah zai sanya su ta kuma za su ringa cewa kacan mu da mun ba Allah da mun bi manzon Allah, kuma suka nuna cewa sanadin rishin bin Allah da manzon Allah sun bi shugabannin su ne da manyan su, sai suka batar da su hanya, ma'ana ba su dora su ba akan bin Allah da manzon Allah, sai suka dora su akan ra'ayoyin su da son zuciyar su. Daga kuma wannan shi ma kira ne zuwa ga malamai da masu karantarwa da masu wa'azi da masu fadakarwa akan su ji tsoron Allah. In zaka dora mutane, ka dora mutane akan bin Allah da manzon Allah, ka dora mutane akan bin ra'ayinka ko son zuciyarka, wallahi zaka yi da na sani a duniya ha a lahira. Kuma duk wanda yake dora mutane akan san rai ko son zuciya, wallahi tahiyya zata yi tahiyya, mabiyan sai sun gano cewa wannan abun ba addini bane kake dora su, kana dora su ne akan san ranka da son zuciyarka. Kaga tun a duniya sai Allah ya wulakanta ka, ya kunyata ka, kuma in baka tuba ba ka je ka gamu da azaba ta mi, ka badda bayan Allah, ka kange su daga mi su ba Allah da manzansa, ka dora su akan bin san zuciyarka da san ra'ayinka. Daga kenan wannan ya kamata mu kiyaye, mu zamanto masu bin Allah da manzansa sau da kafa, kuma tsora mutane akan bin Allah da manzan Allah, saboda wannan shine abin da Allah ya umarce mu a Qur'ani, atiyu Allah wa atiyu rasul, mun ga ayoyi masu yawa da Allah a Qur'ani gurare da yawa yake mana, wanda a yanzu ma muna cikin bayani ne akan haka. A wani waje Allah subhanahu wata'ala yake cewa ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وانا a cikin suratul ahzab shi ma aya ta 70 da 71 70 da 71 Allah ce ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha, ya ku wadanda suka yi imani, ittaqullaha, ku kiyaye dokokin Allah, bimtisali awamirihi wajtinabi nawahihi, ku kiyaye dokokin Allah ta bin umarnin Allah da hannuwa da abin da ya hane ku, shine attaqwa, ma'ana bin dokar Allah, yi ma Allah biyayya, yi ma Allah ta'a, jin tsoron Allah, shine mi abinda Allah ya ce ayi kai, abinda manzo Allah ya ce ayi kai, abinda Allah ya ce a bari ka bari, abinda manzo Allah ya ce ka bari ka bari. To Allah ya ce ku kiyaye dokokin Allah, wa qulu qawlan sadida, kuma ku faɗi magana wadda take ta daidai, shine qawlan sadida, ku faɗi magana wadda take magana ce ta daidai. In ku kai haka yuslih lakum a'malakum, Allah zai gyara muku ya inganta muku ayyukanku. ويغفر لكم ذنوبكم كما الله زي غفرت لكم ذنوبكم ولايفوفكمكم ومن يطع الله ورسوله تو جماعه الشهيد duk wanda yi ma Allah da'a wa rasulahu da manzan Allah faqad faza fawzan azima hakika rabota rabu mai girma ma'ana Allah ya nuna mana cewa duk wanda yi ma Allah da'a duk wanda yi ma manzan Allah da'a ma'ana yabi Allah yabi manzan Allah yabi umarnin Allah da na manzan Allah ya hani daga hanin Allah da manzan Allah to Allah ya ce hakika ya rabota rabu mai girma a duniya da lahira da haka duk wanda yake neman rabota duk wanda yake neman dace duk wanda yake neman hutu da samun sa'ada jin dadi da biyan bukatu da akare ka daga dukkan wani shari da abinki to ka bi Allah ka bi manzon Allah kaga Allah ne da kanshi tabbatar anan yace wa man yuti'illaha wa rasulahu duk wanda yima Allah da'a da manzon sa to faqad haqiqa faza fawzan azima ya rabota rabu mai girma a wani waje kuma Allah yake cewa يا ايها الذين امنوا يا كو ودند سكاي ايماني اطيعوا الله كيما الله داعا واطيعوا الرسول كيما منزان الله شيما داعا كاغا انا هي اكا نونا مانا داعا الله دبان داعا منزان الله دبان داعا الله مبا الله تا هانيا بون عمرنسا دا سكا زو ا cikin القراني كما دا هانوا دا ابن دا هانيما ا cikin القراني واطيعوا الرسول ميما منزان الله داعا shine abin da yazo mana a sunnoni hadisan sa ingatattu nayi mi na bari mu bari to kaga anan ina waɗanda suke cewa su ba su yarda ba da bin sunnan manzon Allah wanda ake ce musu alqur'aniyun duk da wani malami ya ce ba qur'aniyun bane ba aqalaniyun ne ma'ana wasu suka ce wai masu bin qur'ani zalla amma ce hankali suke bi ba qur'ani ba tunda alqur'ani shi da kanshi yayi umarni da bin manzon Allah to daga ciki ga gurin kaga ne Allah ya nuna ati'u Allah daban wa ati'u Rasul daban kenan yi ma Allah da'a daban yi wa manzo Allah da'a daban yi ma Allah da'a shine bin Qur'anin sa yi wa manzo Allah da'a shine bin sunnonin manzo Allah hadisi ingantattu da aka rawaito daga gare shi to kaga wannan radi ne zuwa gare su a Qur'ani kuma Allah ya wadi tunda in zai fassara ma to in ka ce ati'u Allah abu Allah ko abu Qur'ani to ati'u Rasul me ake ni sunnan sa babu wata fassara bayan wannan to da haka wannan hanya ce ta bata kaji mutun ya ce wai shi qur'ani zalla zai ba hadisan manzo Allah ba to taya zaka yi addini taya zaka yi addini babu shi yasa kake ganin hatta a sallah ɗan qur'ani zalla sun yi babban sabani saboda bayanin sallah filla filla dalla dalla daki daki a hadisi yazo a qur'ani a dunkule a jumlatan aka kawo bayani kaga a qur'ani babu sallah azhar ma'ana an nace babu sallah azhar ma'ana bayanin yadda ake yin ta dalla dalla raka'a nawa abayyana za a yi karatun ko asiranci haka la'asar ya za a yi ta abayyana ko asiranci raka'a nawa kaga duka wannan an komo qur'ani kai kalmar shahada ma da ake yanzu shugo musulunci ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah kaga babu ita a qur'ani to kaga akwai abubuwa da yawa wanda dole kana buƙatar ka koma zuwa hadisan manzo Allah amma an ba haka ba sai dai ka bi san ranka da san zuciyarka yasa zaka samu ɗan qur'ani zalla shi kan shi qur'anin ai fasarar san zuciya suke mai da san rai tunda fasar da suke tunda ake a duniya babu wanda ya taba tun daga sahabban manzo Allah har zuwa yanzu to da haka wanda suka kauce akan hanya muna roƙon Allah mai dole suka hanya wanda suke kan hanya Allah tabbatar da su Allah kuma ya tsare al'umma daga sharrin waɗannan mabannata wanda suke kiran kansu da ɗan qur'ani zalla saboda addini biya yi dole ya an hada da bin Allah da manzo Allah ayoyi diya mun ga wannan Allah yana cewa amma sata a manzo Allah ba to nan ma Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku wadanda suka imani ati'u Allah wa ati'u Rasul ku yi ma Allah ta'a ku yi ma manzon Allah ta'a wala tubtilu a'malakum Allah ce kada ku bata ayyukanku wannan a cikin suratul Muhammad aya ta 33 tarantura kenan kaga nan me yake nuna mana wannan aya Allah yayi umarni ne ga mu'mini cewa su bi Allah su bi manzon Allah yace kuma mi kada su bata ayyukansu ma'ana idan ka kibin Allah ka kibin manzon Allah to wani yana sababa mi lalacewa aiki to shi yasa Allah ce ku bi Allah ku bi manzon Allah kada ku bata ayyukanku ma'ana idan kuka kibin Allah mafhumul mukhalafa kuka kibin Allah kuka kibin manzon Allah to aikin ku zai lalace to ai uwa mi hatara rishin bin Allah rishin bin umarnin Allah rishin bin umarnin manzon Allah rishin hanuwa daga hannun Allah rishin hanuwa daga hannun manzon Allah yana bata aiki da haka kenan mi hatara mi ta ka tsantsa a koda yaushe mu zaman to masu bin Allah da manzansa sau da kafa abinda suka ce mimi abinda suka ce mu bari to wannan shine zamu samu rabota da tsira ayyukan mu a wajen Allah subhanahu wataala kaga wannan ayata na tsoratarwa akan mi rashin bin Allah da manzo Allah yana sababa lalacewa aikin bawa gabaki daya sai ka tashi a zero sallar da kake yi da azumi da sadaka da karatun Qur'ani da zumunta da duwar ayyuka sai Allah ya rusa su ya lalata su saboda mi saboda ba kaki bin Allah kaki bin manzo Allah to da haka kenan sai mi hatara aya ta gaba Allah yake cewa innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah a cikin suratul fath aya ta 10 Allah ce lalle wa'inda suka yi maka lalle wa'inda suka yi maka mubaya'a to abin sani Allah suka yi wa tunda Allah ne umarni da yi mubaya'a to tunda Allah ne umarni a yi ma manzo Allah mubaya'a to kamar Allah aka yi wa mubaya'a kamar inda Allah yake cewa man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah duk wanda ya bi manzon Allah to kamar ya bi Allah ne saboda ai Allah shi umarni abu manzon Allah a cikin suratul nisa'i aya ta 80 kaga Allah ce man yuti'ir rasula duk wanda ya yi manzon Allah ta'a to faqad haqiqa ata'a Allah Allah ya bi saboda me yasa ai Allah ya turo shi kuma ya ce la yantiqu anil hawa kuma yace ballig ma unzila ilayka min rabbika ka isar da abin da aka saka maka daga ubangijinka to kaga kenan sakon ba nashi bane na Allah ne to da haka in ka bi manzon Allah Allah ka bi ba manzo Allah ka ba saboda shi kanshi dan aike ne dan sako ne to shi yasa kaga Allah ya ce wa'inda suka ma mubaya'a to hakika mu suka ma dan a nuna mana cewa bin manzo Allah bin Allah ne in ka kibin manzo Allah to baka bi Allah ba dole ne ka bi manzo Allah to kun nan zaka samu karbu a wajen Allah shi yasa ai wani waje ma Allah yake cewa mi wanda suke son Allah to su bi manzo Allah a cikin suratul Ali Imran saboda wasu sun yi ikrarin cewa su suna son Allah ne sai Allah sanya masa sharadin mi alama soyayya ku da Allah ta kuma manzon Allah wal in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni haka Allah ya ce a cikin suratul Ali Imran ayat 31 kul ka ce musu in kuntum in kun kasance tuhibbuna Allah kuna son Allah to fattabi'uni ku bi ni ni manzon Allah yuhibbukumullahu Allah zai so ku wa yaghfir lakum dhunubakum kuma Allah zai gafarta muku dhunubanku wallahu ghafurur rahim kuma Allah mai yawan gafara ne mai yawan jinkai kaga nan ayi Allah sai sharadin mi sharadin ka samu soyayya Allah to ka bi manzon Allah kuma sharadin da za a gane kana son Allah to ka bi manzon Allah amma baka bi manzon Allah to baka san Allah koda ka wadi gwada baki kamar yadda ana samu wasu zaka ji su suna son manzon Allah amma ba su bi manzon Allah wa alamatu mahabbatihi ittiba'u sunnatihi kamar da al-qadi iyad bin musa a cikin littafin shi ash-shifa bi ta'rifi huquqil mustafa ya kawo cewa alamar san manzon Allah yace ittiba'u sunnati ya rasu a shekara ta 544 san karanta kan bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kin yanzu kaga sama da shekara wajen 900 da wajen shekara 908 da mutuwar shi to kaga ya kawo alittahin shi cewa mi wa alamatu mahabbatihi alama soyayyan manzon Allah yace ittiba'u sunnatihi ka bi sunnoninsa da abinda manzon Allah yi to kai amma ka baka bin sunnan manzon Allah amma ka ce kana son manzon Allah to wannan a zero dole ne alama ta son manzon Allah to kaga kana koi kana koyi da manzon Allah kabe da Allah sanya mana sharadi anan nami alama san Allah ka bi manzo Allah haka a wani waje Allah subhanahu wataala yake cewa dai a cikin suratul fath yake cewa aya ta 17 laysa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raj harajun wala 'alal marid haraj yace man yuti illa wa rasuluhu duk wanda yima Allah da manzansa biyayya to yudkhiluhu jannatin Allah zai sanya shi aljanna tajri min tahti al-anhar wanda koramu suke gudana a gargashinta wa man yatawalla kuma duk wanda ya juya da baya ma'ana yaki bin Allah yaki bin manzo Allah yu'azzibu wa azaban alima Allah zai masa azaba mai radadi ma'ana rashin bin Allah da manzo Allah yana janyowa Allah mami azaba mai radadi bin Allah da manzo Allah yana janyowa Allah sanya ka cikin aljanna wanda koramu suke gudana ta gargashinta haka nan a wani waje a cikin suratul hujurat Allah mai girma da daukaka da buwaya yake cewa qalatil a'rabu amanna قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم سي الله تي وإن تطيعوا الله ورسوله شين محل الشاهد إذن كو كيما الله داء ورسوله دمزنسا لا يلتكم من أعمالكم شيئا الله بازي توي وانا أبدك تكين أيكم كوبا كودا مسكال زرتين من كاغي أكتي شيئا ko mun karanci Allah ba zai rage muku ayyukan ku ba nan la yalitukum bimana la yanqusukum Allah ba zai tauyi ba zai rage muku ba ayyukan ku ba mana duk wanda ba Allah da manzon Allah to zai samu cikakken ladan aikin sa Allah ce la yalitukum min amalikum Allah ba zai tauyi daga cikin ayyukan ku daga cikin ayyukan ku shay'a wani abu kuma inna Allah lalle Allah ghafurur rahim Allah mai yawan gafara ne kuma mai yawan jinkai ne a wani a cikin suratul hujurat aya ta 14 haka nan a wani waje Allah subhanahu wataala yake cewa wa ati'u Allah wa rasulahu kuma Allah kuma manzon sa wannan a cikin suratul mujadala ne aya ta 13 farkon aya inda Allah yake cewa ashfaqatum an tuqaddimu bayna yadayna jawakum sadaqat fa iz lam taf'alu wa taba Allah alaykum taqimus salata wa atuz zakata ya Allah ce wa ati'u Allah wa rasulahu kuma Allah kuma manzon sa wallahu khabirun Allah mai bada labari ne bima ta'amaluna da abin da kuke aikata mana Allah zai ba ku labarin da abin da kuke aikata a nan duniya kuma zai sakanta zai saka muku akan wannan aikin na khairan fa khaira wa in sharran fa sharra in kai alkhairi kaga sakamako na alkhairi in kai aikata shari kuma kaga sakamako na shari aka abun waje Allah ke cewa wa ma atakumur rasulu da abin da manzon Allah ya ba ku ya zo muku da shi fakhuzuhu kuraka hannu bibiyu ku aikata shi wama nahakum anhu da abin da ya hane ku daga aikatawa fantahu Allah ya ce ku hannu kaga nan Allah ya kawo mana doka mai karfi yace duk abin da manzon Allah ya ba ku duk abin da manzon Allah ya zo muku da shi yace fakhuzuhu kuraka hannu bibiyu ku ka ku ji wani haufi ko damuwa ko kunci ko radadi ko ma menene a ranku ko da ranku baya so to ku aikata wannan abin alkhairi ne duniya da lahira wama nahakum anhu kuma duk abin da manzo Allah ya ne ku daga aikata shi ko da ranku yana so ku bari shine za ku samu rabauta da tsira duniya da lahira Allah ce kuma wattaqullah ku kiyaye dokokin Allah inna Allah lalle Allah shadidul iqab mai tsananin uquba ne duk wanda yake bin manzon sa to Allah ya tanadar masa azaba da uquba mai tsanani da ga yan uwa mu zaman to duk abin da manzo Allah ya zo mana da shi marka hannu bibi mi kuma wannan abin koda ba yi a garin mu ba yi a unguwar mu ba yi a gidan mu ba yi a yankin mu in dai manzo Allah ya magana ta kare kaka ringa katanta abin da manzo Allah ya ce ayi da wai ana yi a garin ku ko ba yi zaka ga mutane da yawa suna samun kunci da damuwa abu ne sunna ce ta manzo Allah amma saboda jahilci da ma mai mutane wani kunya yake saboda mi ta za a yi wannan abin ai ba a san shi ba to wanda bai sani ba bai karanta bane ba ko ya karanta danne sanin ɗayan biyu ne zai ko baka sani ba saboda jahilci ka kizo ka koyi ilimi na addini ko kuma aka ka sani amma kuma ka sa sarrai da san zuciya saboda abin bai dace ba da sarran ka da san zuciyarka saboda akwai ne suke fifi da sarran sa san zuciyarsu akan mi bin umarnin Allah da manzon Allah shi yasa Allah shi da kanshi da wadi mana a Qur'anin yace wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amra kaga Allah ce bai dace ba ga mumini namiji ko mumuna mace idza qada Allahu wa rasuluhu amra idan Allah da manzon sa suka zartar da wani umarni ko wani hukunci an yakuna lahumul khiyaratu min amri me zaman to su kuma suna da abin da suka karkata zuwa gare shi ba wanda Allah da manzon Allah suka ce ba ai ba me zaman to suna da wani zabi a cikin al'amarin su ba na Allah ba da manzon Allah ba kage Allah ce man ya'sillaha wa rasuluhu duk wanda ya saba ma Allah da manzon sa to faqad dalla dalalan mubina hakika bata bata mabayyani to da haka ƴan uwa dole ne mu zamanto muna bin sunna muna bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk abin da ya zo mana shi murkami kan mu ji damuwa duk wanda zai ma izgilanci da ba a kaka damu ko mi zai ce ma kai dai rike hujja da dalili in aka ce qul hatu burhanakum ka kawo qul fa'tu bit tawrati fatluha ka zo ka karanto nabbi'uni bi ilmin ka karanto shikenan ka gama da mutane in kana so ka gama da mutane rike hujja da dalili in mutun ya ce wani kai dan kaza ne saboda kai ka zaka ce mai to manzon Allah ne ce ai kashi nan hadisi Bukhari ko Muslim manzon Allah ce kaza da kaza shikenan kare misali zan ba mu yanzu misali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada tufan namiji ta wuce idan sahu ma asfala min al-ka'baini min al-izar fa finnar haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sai a cikin hadisi wanda yake cikin Bukhari yace duk abin da wuce idan sahu na tufa na kaya na izar wando duk ne da yace ma to ai izar a lokacin manzon Allah ai zani ne jawto ko kace gwarjalle abinda ake darmawa to abinda ake da izar a layin larabci shine as-saubul ladhi yuhitu bin nisbil asfal min al-badani in kadi ba mu'jamul wasid da mu'jamul lugha al-arabiyya al-mu'asira zaka samu wannan bayani ma'ana abinda ake da izar abinda zaka sa ka rufe bangaren jikinka na kasa ba na sama ba ai jikin mutum bangare biyu ne akwai sama da kasa sama inda zaka sa riga kasa kuma inda zaka sa wandon ko zani tunda ya danganta da al'ada ne akwai al'adun mutanen da zani suke sawa misali muka dauki irin mutanen Pakistan irin mutanen Indonesia irin mutanen me yake da suna Bangladesh irin mutanen India da sauransu zaka ga ai zani suke sawa mu kuma irin kasashen mu nan Niger Nigeria da sauran kasashe zaka ga maza wando suke sa to wando ne zaka sa ko zani ne zaka sa mazala ce kai wuce idan sau in ya wuce fa ma asfala min al-ka'baini fa finnar to yanzu wani in ya dangale wandan shi kaga ana mai izgilanci ana ce ya sa wannan kanin shi ko ya sa ko zai tsallake wuta da dama wuta ce ake so a tsallake shi yasa aka dage manzala ne ce da haka yanzu wani ganka na ma izgilanci yake ce mai bawan Allah wannan abin da kaga nayi wa manzo Allah ne wadi wa a hadisi yace ma asfala min al-ka'baini min al-izar fa finnar to kaga in ka samu mutun yana izgilanci ɗayan biyu ne ko dai bai san ba wannan hadisi ba kaga jahili ne kenan ko kuma ya sani amma ya sa san rai da son zuciya saboda kiyaya da adawa da yake da wasu mutane yana hada da fito na fito da suka sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan hatsari ne babba dama ma in kai baka ra'ayin yi kakai canta matse ba amma ka ce zaka yi suka ko zaka yi ba'a ko zaka yi izgilanci to wallahi ka shiga aku ka lalace saboda ba a samu nasara in kai hada da sunnan manzon Allah ko addinin Allah ba a taba samu wanda ya hada ko fito na fito da sunnan manzon Allah bai kai labari wallahi ba a taba yin shi ba ko ba dade ko ba jima wallahi sai ya dandana gudarsa sai Allah ya wulakanta sai Allah ya kaskantar da shi ya tozarta shi to me hatara da yin izgilanci ga wanda suke bin sunnan manzon Allah ko koyi da wata siffa ta addini da Allah ne da manzansa suka karantar haka nan Allah subhanahu wataala yake cewa a cikin suratul taghabun aya ta 12 wa atiu Allah wa atiu ar-rasul fa in tawallaitum fa innama ala rasulina al-balagul mubin Allah ce wa atiu Allah ku ba Allah wa atiu ar-rasul ku bi manzon Allah fa in tawallaitum idan kuka juya da baya kuka ki bin Allah da manzon Allah fa innama ala rasulina al-balagul mubin abun sani kawai abin da yake kan wannan manzo namu shine al-balagul mubin isarwa mabayyaniya ma'ana abin da Allah ya dora ma manzo Allah ya isar amma karba da yin imani wannan a hannun Allah yake wanda Allah ya ga dace na ya me ya kaddara zai karba he datar da shi ya karba wanda kuma Allah a cikin ilimin sa bai kaddara ba zai karba ba he bar shi man yahdillahu fala mudillala wa man yudlil fala hadiyala wanda Allah ya shirye shi babu mai batta shi wanda kuma Allah ya batar da shi babu mai shirye da shi to ya Allah ya nuna cewa kai manzo Allah abinda muka dora ma kawai isarwa ne amma karba wannan ba mu dora ma ba shi yasa in kana wa'azi ko karantarwa kakka da mu yi mutane sun karba kai dai ka isar ka bayyana da hujjoji da dalile in ya so karban na Allah ne wani Allah ya so a lokacin kai take Allah ya fahimtar da shi wani kuma ya an dauki lokaci to da haka dai wa'innan ayuwa ayoyi ne na cikin alkur'ani wanda suke umarni da binwa bin Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallama yanzu kuma zamu leka cikin taska ta hadisai ingantattu na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda manzo Allah ya mana umarni da mi yi masa ta'a da biyayya daga cikin hadisai akwai hadisin Abi Huraira shine Abdurrahman ibn Sakhar ad-Dausi al-Yamani Allah ya kara masa yarda Abi Hurairah yake cewa anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala lalle maza Allah tsira da mun ci Allah sabata gare shi ya ce kullu ummati dukkan al'ummata yadkhuluna aljanna za su shiga aljanna illa man aba sai wanda yake qalu ya Rasulullah sai sabe suka ce ya maikin Allah wa man ya aba wa zai kuma ki shiga aljanna ai abun mamaki ne a ce mutun ya ce wa ya shiga aljanna ba ya ki shiga aljanna suke mamaki manzo Allah ya ce dukkan al'ummata za su shiga aljanna sai wanda yake sai sabe suke mamaki wa zai ki shiga aljanna qala sai manzo Allah ya ce musu man ata'ani dakhala aljanna duk wanda ya muni da'a da biyayya zai shiga aljanna kuma deja ya shiga shi yasa aka kafi ilmadi domin a nuna tabbacin shiga aka kafi ilmadi ma'ana ya shiga aljanna in dai kama manzo Allah biyayya ka shiga aljanna wa man asani duk wanda ya saba mini yake bin umarni na yake hannuwa daga abin da na hane shi ba kada ba to wannan shi yake shiga aljanna mana kana san shiga aljanna to ka bi manzon Allah baka san shiga kakka bi manzon Allah shine abin da manzon Allah yake ni a wannan hadisi man ata'ani duk wanda ya muni biyayya ya bi abin da na umarce shi ya hani daga abin da na ne shi zai shiga aljanna wa man asani wanda ya saba muni nace ayi yaki nace a bari yake bari to wannan shi yake shiga aljanna wannan hadisi Imam al-Bukhari ya rawaito shi ya kashi a cikin kitabul i'tisam bil kitabi wa sunna babun al-iktida'u bi sunani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hadisi mai lamba 7280 a cikin sahih Bukhari to kun ga ayyuwa wannan hadisi yana nuna mana me cewa duk wanda yake so shiga aljanna to ya bi manzon Allah in baka san shiga aljanna to kakka bi manzon Allah a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa shi ma hadisin Abi Huraira ne Allah ya kara masa yarda yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da mun ci Allah tabbata a gare shi yana cewa man ata'ani faqad ata'a Allah duk wanda ya muni da'a haqiqa Allah yi mada'a wa man asani faqad asa Allah duk wanda ya saba mini to haqiqa Allah ya saba ma saboda ai mun gani da ma abai cewa Allah a Qur'ani ya ce mi man yuti'i ar-rasula faqad ata'a Allah duk wanda ya bi manzon Allah haqiqa Allah ya bi to shine anan hadisi ma manzon Allah ya ce man ata'ani duk wanda ya muni da'a da biyayya haqiqa Allah ya bi saboda ai Allah shine ya turo manzon Allah kuma yace a bi shi kuma yace la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha da abinda manzon Allah yake wadi wahayi ne daga Allah kenan magana Allah ce yake isarwa wahayin Allah ne yake isarwa to mun ga wannan hadisi ma yana nuna mana wajibin yi ma manzon Allah ta'a kuma yana nuna mana cewa bin manzon Allah bin Allah ne saba ma manzon Allah saba ma Allah ne to ina ta tsine ɗan kala kato kun ji nan manzon Allah ne duk da su ba su yarda da hadisi ba to amma kaga wancan aya za su daita da Allah ya ce man yuti'i ar-rasula faqad ata'a Allah wannan hadisi na cikin sahih al-Bukhari ya kawo shi a cikin kitabul ahkam babun qaulullahi ta'ala ati'u Allah wa ati'u ar-rasul hadisi mai lamba 7737 to wannan shi ma kaga hadisi ne da yake nuna mana me wajibcin yi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama biyayya wannan hadisin kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa hadisin Aisha Allah kara mata yarda wannan hadisi ne sananne ga kowa musamman wanda suke karatu suke zuwa makaranta hadisin yana cikin 40 hadis na Imam an-Nawawi Allah ya masa rahama hadisi na biyar hadisin Ummu Abdullahi Aisha radiyallahu anha qala take cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da mun ci Allah tabbata gare shi yake cewa man ahadasa fi amrina hadha duk wanda kirkiro wani al'amari a cikin wannan addini namu ma laysa minhu abinda babu shi a cikin addinin fa huwa raddun to amma yan masa ai batilun mardudun alayhi kamar da Imam an-Nawawi kamar da Ibn Hajar ya fassara shi a cikin Fathul Bari bi ma'ana da yace ai da manzala ce fa huwa raddun ai ma laysa minhu fa huwa raddun ai batilun mardudun alayhi batacci ne za a mai masa mana babu lada a ruwayan muslimu kuma manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun duk wanda ya aikata wani aiki ba mu muka yi umarni muka ce ai ba to za a mai masa bambancin ruwayoyin guda biyu ta farko tana bayanin wanda suka kirkira wasu ababe suka sa a cikin addini wanda babu su a ciki ba Allah ya ce ba annabi ya ce to wannan za a maida masa. Na biyu kuma man amila tana nufin ko ba kai ba ka kekiro abu amma an ka ba abin da babu hujja ba Allah ya ce ba annabi ya ce to kai ma an kai a zero kai za a maida ma. Wannan hadisi Bukhari da Muslim suka rawaito. Bukhari ya kashi a cikin Kitabu Sulh babun izastalahu ala sulhi jawrin. Hadisi mai lamba 2,607 da 1,697. Muslim shi kuma ya rawaito shi a cikin Kitabul Aqdiya babun naqdul ahkamil batila wa raddu muhdasatil umur. Hadisi mai lamba 1,718. Da haka wannan hadisi yana nuna mana cewa duk wanda ya kirkiri wani abu a cikin addinin manzon Allah ba manzon Allah bane ya umarni da yi to za a maida masa, mana yayi a banza bai da lada. Saboda addini Allah ya turo manzon Allah domin ya ma mutane bayanin addini, domin ya koya ma mutane addini. To duk abin da zaka yi da sunan addini to ka bi wanda Allah ya turo domin yayi bayanin addini. Wa anzalna ilayka zikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim. Allah ya ce mun sauka maka al-Qur'ani ne domin ka bayyana mutane abin da aka sauka musu. Da haka babu wani mai hurumi da enti ya ce ai kaza za a samu lada in banda manzon Allah. Duk wanda zai kama wani abu da sunan in kai zaka samu lada ko falala to zaman to daga manzon Allah ne, in ba daga manzon Allah ne wallahi a banza kai baka da lada. Kamar da manzon Allah ya wannan hadisi cewa man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd. Duk wanda yayi ya kirkiro da ba cikin al'amarin wannan addinin namu wanda babu shi a ciki, kuma manzon Allah ya ce fi amrina yana ne kirkirar da za a yi a cikin addini banda kirkira a duniya. Dan wani in yaji an ce kirkira ko bid'a ya ce to ai babu mota a lokacin manzon Allah, babu jirgin sama, babu ventilator, babu ampul, to wannan addini ne? Nasara da yi ampul dan addini ne ko mota ko jirgin sama? Kaga wannan bai da alaka da addini, wannan yana da alaka ne da rayuwa. To shi yasa manzon Allah ya ce fi amrina haza, yana nufin al'amarinmu na wannan addini. Ka kirkiro abu a cikin addini amma a harkar rayuwa wannan babu laifi. Manzon Allah da kanshi ya ce antum a'lamu bi umuri dunyakum, kuka bi san al'amuran duniyarku, amma al'amuran addini abinda za a ce in kai zaka samu lada. Yanzu an ce in ka shiga mota zaka samu lada ko bilu in kawo, kaga bai da alaka da addini. Amma abinda za a ce in kai zaka samu lada ko falala to ya zamanto Allah ne da annabi suka ce, in ba haka ba to in kai a zero. Da haka ina wanda ake ba su wurdai da zikirai da falaloli iri-iri, wallahi a hatara duk wanda zai baka falala wallahi ya tabbatar ma Allah ne ya ce ko annabi, in ba haka wallahi a banza zaka yi baka da lada. Saboda addini yana da tsari, addinin dan ya zamanto da tsari, shi yasa Allah ya turo annabi. Inda ba da haka ba kowa ya bar shi a ce kowa ya abin da ya ga dama ko kowa ya abin da ya taso ya gani ana yi a garin su ko a gidan su. Amma Allah bai da haka ba, ya turo mana manzon Allah ya ce kowa da shi zai koyi, da Balarabe da wanda ba Balarabe ba, da dan Afirka da wanda ba dan Afirka ba, kowa Allah ya ce shi zai koyi, kowa ya ajiye al'adunsa da gargajiyarsa ya bi manzon Allah, to shine za a samu rabota. To wannan hadisi yana karantar da mu illar kirkiro abu a cikin addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Haka nan daga cikin hadisai da suke nuna wajibcin bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin Irbadu bin Sariya. Al-Irbadu bin Sariya yake cewa salla bina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mana sallah za ta yaumin a wata rana. Summa aqbala alaina, bayan an yi da sallah sai ya juye fuskance mu. Fa wa'azana mau'izatan baligatan, sai mana wa'azi wanda ya kai wa'azi, yace zarafat minha al'uyun, wannan wa'azi saboda ya kai makura wajen wa'azi har sai da idanu suka zub da hawaye. Wa wajilat minha al'qulub, suka ta suka razana suka firgita suka tsorata. Fa qala qa'ilun, sai wanda daga cikin sabon manzon Allah yace ya rasulullah, ya ma'aikin Allah, ka anna hazihi mau'izatun muwaddi'in, wannan kamar kana mana wa'azin mai mana bankwana, kamar zaka rabu da mu. Famaza ta'hadu ilaina, da mi zaka mana wasici? Qala, sai manzon Allah ce to usikum bi taqwallahi, ina muku wasici da kiyaye dokokin Allah. Ina yi bari na bari, wassam'i watta'a, da yin da ji da kuma yin biyayya. Wa in abdan habashiyan, koda an nada muku shugaba a matsayin bawa dan habasha, ma'ana bakar fata. Kasan Laraba a lokacin bakin mutum bai da daraja a idan su, to bakin ma a ce kuma mai bawa, to da za a sanya muku bawa bakar fata a matsayin shugaba. To Allah ce ku yi musu biyayya, ku shi ku bi. Ya Allah, ya manzo Allah ce fa innahu man ya'ish minkum, lalle yadda lamari yake duk wanda Allah ya ja da kwanakinsa ya doguwar rayuwa daga cikinku, fasayara ikhtilafan kaseera, zai ga sabani masu yawa a cikin addini. Allahu akbar, manzo Allah ya gaskiya. Kaga wannan tun a lokacin sabai manzo Allah ce, duk wanda Allah ya ja da kwanakin sa yayin doguwar rayuwa zai ga sabani masu yawa a cikin addini. To idan sabani ya yawa ta addini, me zai me za ku yi? Ga mahuta da manzo Allah ya ba mu sabai, mu ma kuma ta shahe mu. Yace fa alaikum bi sunnati, yace ku yi ruku da sunnata, na hore ku da bin sunnata, wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rashidin, da bin sunnar khalifofi na shiryayyu, tamassaku biha, ku yi ruku da bin sunnata da sunnar khalifofi na gam gam, wa addu alayha bin nawajiz, ku yi ruku da su da matauna, haƙura da ake taunawa, saboda in mutun ya rike abu da su yana ruku, ma'ana dai ku yi ruku da su, ku yi ruku da sunnata da sunnar khalifofi na ruku na gaskiya ba na wasa ba. Manzo Allah ce, wa iyyakum mamudasatil umuri, kuma ka shaidun ku da kago fararin al'amurra a cikin wannan addini. Manzo Allah ce, fa inna kullam mudasatin bid'a, lalle kowanne abin da aka kirkiro ko sabon abu da aka kirkira bid'a ne. Yace wa kullu bid'atin dalala, kuma dukkan bid'a bata ne. Wannan hadisi yana cikin sunan Abi Dawud, hadisi mai lamba 4607, katibin Sunan, ya kawo shi a cikin kitabu Sunna, babun filozomi sunna. Daga dai daga cewa wannan shine abubuwa da suka sawwaka na nassi na Alkur'ani da sunna, wanda yake mana nuni akan bin Allah da manzansa. Dan haka dai mu yi kokari ƴan uwa a fudda sarri da son zuciya, duk abinda Allah ya ce mana da manzansa mu bi, duk abinda Allah da manzansa suka nemi mu hannu, ko da ya saba mu al'adunmu, ya saba ma abinda muka tashi muna yi, ko kungiyarmu ko mazhabanmu. Fata Allah mana dace da bin sunna manzan Allah da bin Allah, kuma Allah ya hane mu da bin dukkan wani abu wanda ya saba mu Alkur'ani da sunna. Abinda muka faɗa na daidai, Allah ya sa mu tare yalla da a ciki kuskure kuma da tantaban harshe. Allah subhanahu wataala ya fi mana. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.